Inda a yau za mu sake wayar batun tura yara almajiranci batun da wasu malamai ke ganin ya
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce
kwarai ko amina haka kuma zamu ji daga bakin wani babban malami kan yadda wannan tsari na almajiranci yake addinin musulunci da kuma shawarar yadda ya kamata a gyara wannan tsari ya zamto yana kan addini kuma ya zo daidai da zamani sai ku biyo mu don jin duk wannan cikin shirin yau da gobe
jin hirar da Sarfil yayi da barista Amina Umar dake zaman sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya a reshen jihar Kano inda ya fara da tambayar ta ko da sanin iyaye mata ake daukar ƴaƴan su ana aika su almajiranci zuwa wata uwa duniya
gaskiya dai daga tanki da diga da binciken da muka yi mun lura da cewa gaskiya kusan kashi 80 ya iyaye mata a shi da kacewa ko kuma ba da san ransu ba ko ba da sanin su ake kawo yayan su bara ba saboda zaka ga wannan lokaci yaran sun fito ne daga abin da ake cewa broken home wato gidan da ba uwa da uba a tare a zaman miji da mata to a wannan lokaci zaka ga cewa ba shi kai zai yanke hukunci da dauki yaran nan ya kawo su bara ba tare da neman izinin uwar ba ba tare da neman shawarar ta ba to kusan kashi 20 din ma da zan ce maka din sun sani kuma sanin nasu ba shi da wani tasiri ko kuma ba shi da wani karfin ta cewa akan kawo yaran nan bara domin idan uban ya yanke hukunci to sai dai ka sanar da ita ki shirya wane sai ta kuma karanta ba za a tambayi ra'ayin ta ba kuma za a bi san jiya ta ba
to kamar iyayen kuma da suke tare a gida fa kamar uwa da uban da suna nan amma wasu lokutan sai uban ya ce to shi ya aika fa yaran nan makaranta me ya kamata iyayen nan su
yi abin da rage amma su ke yanzu kamar wa'annan kashi 20 din ya fa a saurara su ko a ji yaya ra'ayin su ko su ba zai yanke shawara cewa ya riga ya kai dan sa makaranta to za ka ga kali wa'annan iyayen ba su da wani tasiri ba su da wani fada a ji ba su da iko a cikin gidan nan nasu da za su ce ba su yadda ba ko suna da a wani ta cewa to amma a matsayin mu na kungiyar lauyoyi mata ta duniya muna kan wani aiki da yanzu musamman a nan jihar Kano ka san cewa gwamnatin tarayyar Najeriya an yi dokoki da za su kare haƙƙi da mutuncin ƙananan yara to a Kano jihar mu mai albarka ko jiya muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano akan yadda za a yi a sa wannan doka a sa ne wannan doka sabbin dukkanin ka'idodin da ya kamata ta bi ta zama doka wanda insha Allahu rai in dai ba da yaddar uwa da uba aka kawo yaro almajiranci ga musamman yaron da shekarunsa da su kai da ɗauki wannan muhalhalin da kalubalen na rayuwa ba wallahi da ruwa kika zo kika kawo mana ba ma wai iya mu kungiyar lauyoyi ma da duniya ba har ko suna mana addinin musulunci idan mutum sai kika saka yi wannan kukan nata wannan shari'a za ta share mata hawaye saboda mu a sanin mu inda aka mana tarbiya shine uba shine wanda yake daukar ragaman nauyin iyalansa wato maintenance na fa'a na fa'a tana kan uba ne ya zai maintain ɗayan da ya haifa kuma haka Allah ya koyar da ni a cikin Qur'ani cewa ya ayyuhan ladina amanu an tutu mu alaku nara ku tsirar da ɗayan ku da matan ku da iyalin ku daga shiga wutar jahannama sannan ku ya hada kan da tarbiyya to mu a shirye muke dan mu ga cewa ƴaƴan nan an ba su haƙƙin yadda ya kamata wallahi tun masu da sun zo kungiyar mu ko su zo ko suna mana addinin musulunci wallahi za mu duba matsalarta kuma za mu share mata hawayen
to barista ga matan da ba su sani ba suna karkara ko wasu ƙauyuka ba su ma san me ya kamata su yi ba ko suna da ƴancin da za su fito su je su kai ƙara ko su ga yawan wannan kungiyoyi naku domin a taimaka musu wani kira zaki gare su ko wace shawara zaki ba su kan matakin da za su dauka
gare su shine mai kace kokari kan yakin da jahilci dan babu abin da ke jawo mana muke fadawa cikin musifa da bala'i illa jahilci saboda ba ma wai sai an je ga ilimin boko ba kun ga da ilimin mu na addini idan kika san aikin kika san haƙƙin ƴaƴanki kika san haƙƙin mijinki kika san waye kamata tarbiyyar ƴaƴa waye kamata ɗauki nauyin ƴaƴanki iya wannan na addini idan kika sani to duk inda aka zo aka yi miki an tsere da haƙƙinki ko aka yi wa haƙƙinki rikon ka kai na kashi ko aka yi wa haƙƙin ƴaƴanki wani aka sauye musu haƙƙinsu sun san cewa za ki fito ki ce Allah da Annabi ba haka suka ce ba dokokin nan da suka kare mutunci da darajar yara ba haka suka ce ba dokokin mu na ƙasa da dokokin mu na cikin da shari'a ba haka suka ce ba ya kamata mata mu jage mata mu jage mu kokari mu ga mun yaƙi jahilci mun kori jahilci saboda koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka fara kun kan masa da shi shine yayi karatu muslimi karatun nan ko na addini kika yi sai maka ni wajen sanin yadda zaki tarbiyyar da ƴaƴanki ƴaƴanki su zauna a karkashin ki su lura da lafiyar su su lura da kula wasu duk waɗannan ibon albarka da ake wa yara a yi musu fyaɗe a adaptar da su a ci musu zarafi a wani hakan ka su kwana da yunwa ciwo ya kashe su duk za mu rage shi a matsayin mu na iyaye mata dole mu tage mu nemi mu san kanmu mu sanya za mu kuma mu
wani kira zaki ga iyayen da ba su da ilimin sanin ko kuma ba su san me irne ne illa daukan yaro dan shekaru 3 zuwa 10 ba ka aika shi zuwa to almajiranci
abin da gaskiya zan gaya wa iyaye wallahi ba karamin zalunci bane ni dai ba malama addini bace amma addinin mu dai yadda da cewa ka dauki ɗanka ɗan shekara 3 shekara 4 shekara 7 ma ka dauke shi ka kai shi wani guri baka san cin sa ba baka san san sa ba baka san fitar sa ba baka san muhallin sa ba baka san lafiyar sa ba wallahi ni dai na san ɗan karamin sanin da nake da shi wannan ba karamin zalunci bane kuma babu dalilin da zai sa ka ɗauki ɗanka ka raba shi da shi kai kanka ka raba shi da ɗan uwansa ka raba shi da mahaifiyarsa ka kai shi wani gari kwanan yanzu makarantun allon nan sun wadata a unguwa ɗaya a layi ɗaya sai ka tarar da makarantun nan jila a dade yaran ka yi karatu a gaban ka ya fa a ce a ɗauki mutum ɗaya kai ka tashi tarbiyyar ƴaƴan ka guda uku ko huɗu ko biyar an ɗauki malami mutum ɗaya an jigga masa yara sama da 50 an ce in tarbiyyar shi wallahi Allah ba zai bari ba kuma Allah zai tarbiyye mu saboda ka ina kira ga iyaye dan Allah dan Annabi mu cire san zuciya mu tsaya mu duba Allah mu kalli Allah mu bi Allah yanda yake ne
to barista akwai wani tsari da yanzu ake tawa ba akan shi cewa yanzu yana aiki ko kuma ya daina aiki shine tsarin a dauki yaran da su basa ji ko ana kiran su kangararru a kai su irin cibiyoyin wara wannan mun ga dai abubuwan da suka fara a yan makonnin nan inda ai hukumomi ke bin makarantu musamman a jihar Kaduna Katsina duk an yi wannan su ceto yaran daga ciki to idan iyaye mata suka ga an dauki dan su domin aje a horar da shi a irin wannan cibiya su kansu za su iya tuntuɓa ku domin su samu hanyar da za su horar da ƴaƴansu ba tare da sun kai su irin wannan cibiyoyi ba.
Gidan horo daban makaranta daban. Idan ka san yaron ka baya jin magana yana cikin wani irin yanayi ko na shaye-shaye ko na fata-fata ko na ɗaukan magana da wani abu wannan abu ne mai zaman kansa wanda ita kanta gwamnati tana da abin da ake cewa rehabilitation center idan gyara tarbiyyar mutane to ni dai a ra'ayina a inda kuma na fuskanci wannan al'amarin na ɗauka gaskiya kamata ya yi a ce gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari na gidan kangararren yara. Ni dai a ra'ayina bai kamata a ce an zo an rufe ba. Mun san cewa fiye da shekara 50 akwai gidajen nan na kangararren yara kamar irin malam babban malami na madaru. Akan kai min yara sai wasu za su ga an yi musu addu'o'i da wasu abubuwan kuma akwai yara da yawa da sun gyaru. To ni a nawa fahimtar kamata a ce gwamnati ta shigo ka sa ido a ciki kamar yadda take sa ido a makarantun kwana na boarding misali da makarantun ta a ce waɗannan malaman za ku ga wani malamin gidan su ya ɗauka yake tarbiyyatar da yara to amma kamata a ce gwamnati ta zo ta ba shi guri a gina mai in an san shi yana da mechanism ya yi wato yana da wata horo na yadda zai gyara tarbiyyar yara to gwamnati a ɗauke shi a kula da shi a ba shi guri a sa shi ƙarƙashin kulawa da irin waɗannan cin zarafi na yara keta musu alfarma da ake yi rabu saboda yanzu idan ba a ce an gyara ba to idan kana da kangararren ta tambayar anan ita ce ina za ka kai shi police station za ka kai shi ofishin ɗan sanda ko ba ka ɗauke shi ka kai shi kotu ne mun san kafashen da suka taɓa a duniya suna da abin da ake cewa rehabilitation center to mu a nan ina na gwamnati ina na karamar hukuma ina na gwamnatin tarayya wanda sai an san dole mu a tarbiyyar mu ta masana shari'a cewa akwai waɗanda za a ce civilian ne wato wanda za su bijire wa doka wanda za su ci gaban lafiya to doka ta tanadi cewa a yi musu tanadin gurin da za a gyara tarbiyyar su a yi musu gurin tanadin da za a fahimtar da su su gane cewa su mutane ne
to mun gode barista Amina Umar kenan sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar Kano barista mun gode kwarai da gaske ce Amina ita kuma mai cece ina zube fada ban ci tau sai ya ce Zainab Abu wato ka bewa sunanta ko menene na maman ta
abin da yake kowanne abinci na da irin sunan da
kuke yi to kun ji da muka yi da barista Amina Umar wannan
Sarfili cikin tattaunawar da kai da ita menene ya fi baka mamaki abinda baka sani ba yanzu ka sani
gaskiya shine cewar su na mata tambayar da na mata shi ko tambayar na mata na cewar shin iyayen nan so mun yi kokarin mu samu iyayen ne magana da su
kin sa
abin ne wahala matan mu a karkara ba lalle bane mazajen ma su ba su damar ikon magana da gidan jarida ba to abin da ya fara mu hankali shine su bas ma san cewar yancin su bane ba su fito su fada ko su nemi tallafin ciwo ba su san a kidan su akai su wata uwa duniya ko akai shi almajiran shi
ni kuma abin da yafi ban mamaki wanda da ban sani ba shine yawancin yaran waɗanda iyayen sun rabu ne me yiwa uba yayi gadaran kwace da to shi ba zai iya kula da da ba ko kuma ya ƙara aure ba za ta iya kula da da ba sai ya ce bari ya tura shi almajiran
wannan ma aka yi shi tabbas amma dai ta ce yawancin kashi 20 cikin 100 dai kin ji su ne waɗanda iyayen suka rabu kenan ba sa tare da su to madalla mun gode wa barista da wannan hira to kan dai wannan batu na tura yara almajiranci ne muke magana a kwanakin baya muryar Amurka ta zanta da sakataren kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Kabir Gombe kan wannan tsari na almajiranci wanda Yusuf Harande yayi magana da shi ga kuma abin da yake
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce
in na fahimci duk bayanan da kake yi a shaka Malam Kabir Gombe a takaice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka dauko watan na ainihin koyarwa makarantan allo wanda idan ba abu wa'annan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba watan a takaice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan ka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wannan sharuɗa ba
sai magana idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyarsa ta lalace shiga halin kakanni kai kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama dan kuma Allah cikin karfin ikon sa tunda shi ala kulli shay'in qadir ne ya tsare yaron yaron kuma ya samu karatun to sai mu ce Allah ya ƙara wa karatun albarka
wani irin alfanu za iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo wanda kuma a yanzu haka za ga tsarin shi ya tabarbare ana iya cewa za a samu wani abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tunda ba abin shari'a
da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi yana dauke da alherai masu yawan gaske wasu alherai ke dauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki mataki za ka ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce yayi farfaru za a fara koya masa wato ainihin wato harufa ya zama ya san su ya fahimce su sannan a ci gaba da tafiya tsari ne da yaro yana koyon karatun Qur'ani mai girma kuma yana koyon rubutun Al-Qur'ani mai girma sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da karfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace Qur'ani ta wannan wato ainihin tsari zaka ga haddasu tana da karfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har akai matsayin da zaka ga yaro ya dauki fararen takardu ya rubuce su ya fidda kofi na alqur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa karshe ba za ka samu inda wasalin sama ya kawo shi kasa ko na kasa ya mai da shi sama ko inda yake hade ya raba ko inda yake rabe ya hada ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimaka wa yara wajen sanin logoji da lunguna na alqur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine alqur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa za ka ga gardawa da alarummomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin alqur'ani mai girma wa'annan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin alqur'ani mai girma qur'ani mai girma zaka ga an samu falan ma da yawa sai kuma a samu walan ma da yawa to ya za kai kowace sura idan falan ma da walan ma sun zo ka gane wannan guda nawa ne wannan guda nawa ne yanzu ka dauki misali kamar suratul a'raf idan kana so ka san walan ma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waja kurasa wato walamma waqa alaihimur rijisu ka ka samu wa kenan walamma jaa musa li miqatina ka samu ja kenan walamma raja musa ila qaumihi ka ka samu ra kenan walamma suqira fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata musa gababu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan dake da walamma sauran gaba dai ka san falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin wa'annan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yafsudin rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yafsudin rizqa liman yasha wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yafsudin rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba kawo lahu ba wanda shi irin wannan na karshe kwara dai ne tallintal a cikin alqur'ani mai girma to duk irin waɗannan logogi na alqur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya a irin wannan karatu akan warware wa yara su ya zama da sosan su sun fahimce su shi yasa kake ga ake haifar da marubutan alqur'ani mai girma kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojin sa a yi yadda ya kamata a yi shi tsari ne da zai taimaki al'umma zai samar da mahaddatan alqur'ani gangaren gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma kuma zai zama bayan karatun qur'anin kuma sun samu cikakken tarbiyya wanda za ka iya samu wani wurin ka samu gardi lokacin sallah ya ce bismillah ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba shi karatun alqur'ani mai girma ya zo ne ma to za ka iya samu irin waɗannan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da waɗannan matsalolin a ciki sai kaga ko da an samu qur'anin ma sai kaga darajar da ya kamata qur'anin ta ba mai qur'anin sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koyi su wato a lokacin da yake wannan karatu ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau yana da fa'idoji yana da amfani da yawa kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske Allah ya bada daman gyarawa
to a takaice ana gafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi ko ku ba a ainihin inganta tsarin ba za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kan yara makarantun al'umma ba ta ko taso ba kenan
idan ba a dauki matakin da ya kamata a gyara wannan tsarin ba to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu duk malaman da zaka ga sun fito suna kare cewa a ci gaba da wurin wannan tsari da wannan sassame ci gaba su idan ka kalle su babu dan su kwara daya da yake tafiya wannan makaranta ta allo zaka samu shi malamin ya killace dan sa ne a gida yaron na samun abinci yana samun ruwan sha mai kyau yana samun tufafi yana da wurin kwanciya yana da mayafin rufuwa in bai da lafiya kai shi asibiti a irin wannan tsarin ƴaƴan sa zasu haddace alqur'ani mai girma ka ganshi da ƴaƴa ma haddace alqur'ani mai girma ba zai taba yadda ya dauke su ya shura su wata uwa duniya ba in ma zai kai su wani wuri sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantakar da ke tsakanin su shi malamin zai tsaya ya lura masa da dan kamar yadda zai lura da dan sa amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya babu wani malami hadda masu kare tsarin wanda zai da shi dan sa yi to ya kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki abinda baka yadda ya same dan ka ba kuma kai ka bari ya same dan wani kuma har ka daure wa abin gindi alhali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi layu min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa dan uwansa abinda ya so wa kansa saboda haka wannan tsari lalle akwai bukata a gyara shi idan ko ba a gyara tsarin ba kwata kwata babu hikima wajen diban waɗannan yara aje a kai su karshe abinda zai faru ma wajen neman gira ne sai a rasa ido wai bunsuru ya je barbara karshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki
bari mu duba wannan tsari na gwamnatin kasa koko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani ko zaka dan yi mana karin haske dangane da alfanu koko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yanda ya dace shi kuma
wannan tsari yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama na an yi tsari da za a bai wa yaro ilimin da alqur'ani mai girma bayan wannan kuma a hada masa hadda ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama yayi rayuwa irin wacce ya kamata ga qur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma yadda take makaranta ta boarding ta dauko yara ta aje su ana ciyar da su ana daukar nauyin su ana yi musu komi saboda su yan kasa ne a dauka musu malamai ana biyan malaman albashi an ba yaron dakin kwana an masa duk gatan da ya kamata a masa saboda dan kasa ne to shi ma wannan albashi da shi ma dan kasa ne ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi ta ga ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron ba hikima a ce na haifi yaya guda biyu idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je boarding school gwamnati za ta dauki nauyin shi amma idan ina so ilimin alqur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci gwamnati babu ruwanta da shi wannan babu hikima da ciki abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana yanzu kuma alhamdulillah mun samu yanci tsawon shekaru an fara samun ci gaba kuma yanzu cikin demokradiyya ake gwamnati shine ta kan duri menene bukatun al'umma a ga cewa an musu ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun alqur'ani mai girma kuma suna da bukatar a samar da tsarin da ya dace kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki na san nauyi da yawa ne akan gwamnati ba daya ko biyu ko uku ba amma a fara matukar aka fara in Allah ya yarda za ga an samu nasara fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi ya zama da sun fara musamman jihohin mu na arewa jihohin da musulmai sune sama da mafi rinjaye a ciki. Babu wani uzuri, babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba. Wasu gwamnati suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu, sai su dawo cikin jihar mu. In za a irin wannan tsarin dama ba haka yake kamata a yi ba. Kamin a fara tsarin sai a yi homework, sai an gano tsangayu nawa ake da su, kowace tsangaya wane ne malamin, wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu, dalibai nawa take da shi. To a lokacin ne gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi, ta ce bari mu dauki tsangaya daddaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka. A lissafin daliban gwamnati ta fara daukan nauyin su, kaga akalla an fara yin wani abu. To in Allah madaukin sarki ya yarda, tsarin za ka ga ya ƙara samun inganci. Sannan idan za a yi tsarin, su maluman dake wannan karantarwa dake kan wannan tsarin a shigo da su a cikin tsarin, kada a bar su a waje. Idan aka bar su a waje ba su san me gwamnati take yi ba, wato an ce al insanu aduu ma jahila, shi kullum mutun yake yi gaba da abin da bai fahimce shi ba, to shi ya zama da sun ki su ba da hadin kai sai ta samu rikita rikita. Amma idan aka hada kai su ma maluma, ake karin din su on board, aka shigo da su ciki, da su ake tattaunawa, suka fahimci policy da aka shirya, ina tabbatar maka waɗannan maluman su ma abin ya dame su, za su bada gudunmuwar da za su bada da hadin kan da ya kamata su bayar. Ba malamin da za a ce za mu gina maka dakunan da almajiran ka za su rinka kwana yace bana so a gina mu. Ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu dauna yinka saboda kana karantar da yara alqurani mai girma yace bai so a bashi. Ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci, ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara. Malamin yace bai yadda ba, dole sai sun je sun yi bara. To wannan tsari babu shakka akwai bukatar a dauko shi a yi masa fasalin da ya kamata. Akwai kuma kasashe da dama da suke da irin waɗannan makarantun allo wanda suna da tsari, ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba, watakila ya fi namu dama dama, za a samu irin waɗannan makarantu a kasashe da dama. A irin Saudiya akwai irin wannan makarantu. Na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci Masjidul Rajihi a nan Makka, inda akwai yara sama da guda 800 da suke haddan Alkur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin. Amma masallacin wanda ya gina masallacin ya dauki nauyin gaba ɗaya dukkan waɗannan yara da cin su da shan su da tufafin su da masu wanke musu kaya in sun yi datti, in ba su da lafiya za a musu magani. Ya gina manyan manyan hotel a kusa da masallacin wanda duk bakin da aka sauke kudin da aka samu wannan harkar ake kashewa kudin da sauran harkoki da ke ciki. Sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace Alkur'ani mai girma. Akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda daya in an dau yaro an lura da su, kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau kwarai da gaske, wanda da bara da wahala da talauci amma zai haddace Alkur'ani mai girma, me kake tsammanin an dauki nauyin shi? Bai da kowace matsala. Akwai tsarin da ake da shi a shekara guda ɗaya tak yaro zai haddace Alkur'ani mai girma, ya ci gaba da sauran haddan abubuwa da suke da muhimmanci. To a dauko irin waɗannan tsare-tsaren. Akwai irin waɗannan makarantu a Saudiya, akwai irin waɗannan makarantu a Pakistan, akwai irin waɗannan makarantu a Sudan, akwai irin waɗannan makarantu a kasashe da dama na musulmai da za a dauko a auna a gwada a ga mu kuma ƙasar mu menene abin da zai iya dacewa da yanayin mu. A are abin da ke da amfani, wanda ko bai dace da mu ba a bar su kayan su. A fidda wani tsari wanda wannan tsarin zai tallafa wa waɗannan yara, ya tallafa wa waɗannan maluma domin mu ceci al'ummar mu. Amma yana da hatsari a ce mana miliyoyin yara namu mu musulmai, mafi yawa kuma a arewacin Najeriya waɗanda a shekarunsu ya kamata suna primary school, da waɗanda a shekarunsu ya kamata suna nursery school, da waɗanda a shekarunsu ya kamata suna zama suna junior secondary school, amma suna wanta garariya ba su ma san inda rayuwa ta taso ko inda ta nufa ba. Kuma ƙarshe kaga kaɗan a cikin su ne suke samun haddan Alkur'ani mai girma. A kashi 100 sai ka samu bai wuce kashi 5 ko kashi 10 ne suke samu ba. Sauran kashi wato 90 ɗin ko daga ƙarshe su gudu in sun abin ya gagara, ko kuma su shiga wata harkar da ba ita ake da bukata da ita ba. Wannan shawara ce mai kyau.
Wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da engineer mu na yau Mr. Thomas Blondet tare da abokin aiki na da ta na gabatarwa
Sarki Hashim Gumen.
Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.